ولم يكن الإمكان أرده منك يا محمد خير الناس من نوره خلق عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني جميع الشر والسقم والبرد
ما سرم مباركم دوحكا barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na jagora abun koi shin ne da yake zan kudanin gidado rahama farin cikin al'umma tare da Dr. Habisani Abdullah babban malami a jami'ar horar da malamai da ke nan Kano kuma babban limamin masallacin Sheikh Ibrahim Yasu kenan garin daya a cikin birnin Kano mai sauraro idan kana biye da mu a makon da ya gabata wani da malami fara mana bayanai akan ziyarar da Sheikh Ibrahim Yasu kai kasashe daban-daban domin da'awa da yada addinin musulunci kuma har kuce mana halin nasa in Allah ya so ya da a wannan mako ma za mu dora gajin kuma bayan da Ishaku ya je aikin haji ya kuma je wasu kasashe daban-daban domin kira ga addinin musulunci da sauran kuma abin da shafi rayuwa gaba daya malam sai assalamu da masararu
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to malam yau kuma daga magana dora na jajjir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم masu sauraro kamar yanda aka ji satin da ya gabata ko cikin zaman da ya gabata mun fara magana ne akan wato ainihin ziyarce-ziyarce wanda Shehu Allah ya kara masa yadda yayi wanda ya bude masa kofar saduwa da ainihin manya-manyan mashahuran mutane a duniya mun fadi wani abu da ya shafi aikin hajjin sa na farko shekara 81 kenan wato ainihin da suka wuce to Shehu Allah ya kara masa yadda aikin hajjin sa na biyu yayi shi ne a shekara ta 1949 wato aikin hajjin sa na biyu wato kusan dai a tuka take sai mu dunkule mu ce Shehu ya aikin hajji gaba daya sau 17 guda 17 Shehu Allah ya kara masa da na farko a shekara ta 1934 na karshe kuma shekara ta 1900 da wato ainihin 70 to amma a cikin aikin hajjin sa na biyu da ya shekara ta 1949 wato Shehu yayi wato ainihin abubuwa da yawa a wannan amma nake ganin ba lokaci dan akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu dan tattauna za mu tsallaka mu tafi wato ainihin ragowar kasashe da Allah ya kara masa yadda Shehu ya ainihin zagaya mun ce Shehu ya zagaya India da zamu karanta diwanin sa mu kalli wato wata lamiya ta sa ta diwani zamu ga irin kasashen da Shehu ya ziyarta a wannan kuma yana daga cikin akwai kasashen da ya ziyarta irin su kasashen Ghana da irin su wato ainihin ya ziyarci ainihin garin Akara ya ziyarci Kumashi ya ziyarci wani gari ake ce da shi Benda ya ziyarci wani gari da ake ce da shi Dagamba ya ziyarci wani gari da ake ce da shi Tamil to a Tamil ne mafi ban mamakin ma abin ya faru wato ziyartar da yawa garin Tamil aka ce abin da Shehu yayi na majalisi dan taki kankani amma duk garin gaba ɗaya suka musulunta
to
domin sarkin gari ya musulunta an ce annasu ala dinin muluki mutane suna kan addinin sarakan su da sarkin ya musulunta shikenan ko ma sai ya bi to shine a cikin wata rihila ta sai yake cewa kaza ka fi tamal hina qultu kalimatat tauhidi inna daqtu an daga kullun nasi bi shahada fahum ulufun qabilu sa'ada a cikin shi yake cewa kaga a garin tamal da na faɗi kalmar shahada da baki na duk mutane kowa sai ya ambata sai ka samu arziki to yau aka ce da kai gagari da Shehu yana cewa Dubai ne a cikin wannan baitin yana cewa Dubai ne to yau sai aka yi sa'a mutum ɗaya ya samu shiriya ta hannunka ai ma'aikin Allah ya baka certificate ya ce wa sai na Aliyu Allah ya kara masa yadda li an yahdiya bika Allah rajulan wahidan khairul laka mimma dala'at alaihi shamsu kai sa'a mutum ɗaya ya samu shiriya ta hannunka shine mafi alkhairi fiye da Allah ya mallaka maka abin da rana ta iya haskawa duk abin da aka ce rana ta fito da haska shi a ce duk ka mallake shi mafin Allah ya ce kai arziki dan adam mutum ɗaya ya samu shiriya ta hannunka to ka fi wancan mutumin samun arziki to sai aka samu Dubai lokaci ɗaya dan kankanin lokaci sai ya samu alheri mai yawa wannan mutane Dubai da suka musulunta duk wani wanda zai yi sallah a cikin su ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya sada zumunci ya taimaki gajiyayye Shehu yana da kamasho a ciki saboda hadisin mai annabi ke cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, wanda ya koyawa mutane aikin alheri to yana da ladan koyarwa, yana da ladan wani wanda ya aike da wannan aikin koyarwa din. To zaka samu dubai yau masu zikiri na juma'a, masu zaman hailada ta wazifa, masu ibadun dubai na wani duk wannan aikin alheri mai shi Allah ya kara masa yadda, wato ainihin kamar ya sabuntawa mutane shi, wato ma'ana a hadu ai a amfana kenan shi Allah ya kara masa yadda yayi wato ainihin koyi da manya-manyan magabata wajen yanda ake koyar da mutane aikin alheri. Cewa Allah ya kara masa yadda a cikin wata rihila tasa da ake ce mata kunakiriya, aka ce sanda zai waccan tafiyar wato ta wato ainihin kasar Kana da yayi da Ankara da Kumashi da Dagamba da Temel, daga gida da zai fita an san zai yi tafiya, sai ce ku bari sai dare yayi mu fara tafiya
da daddare kuma
da daddare. Aka ce saboda me? Yace ni ma so nake in zaman to na kwaikwayi ma'aikin Allah cikin tafiyar dare
sallallahu alaihi wasallam. To shi ko ne abin da yake
so
ya koyi da
yana so ya ga shi ma ya dana abin da Annabi ya dana
sallallahu alaihi wasallam,
saboda tsananin koyin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka wannan tafiyar da yayi wato ainihin tun da ya fita hijriya tana shekara ta 1366 na hijira, wato da ya fita ya bar gida bai dawo ba sai da ya kwana 60
a wannan
tafiyar. Yana ina yana musuluntar da maguzawa inda ba musulunci, yana nuna mutane kyakkyawan tafarki inda musulunci yake. Wannan sai dai cinye wato ainihin wata biyu. To sannan akwai wata rihila ta sa da shi Shehu yayi wanda har ta kawo shi zuwa wato ainihin Kano. Wato wannan tafiyar wato ainihin kamar ya zagaya bayan Kano, ya shiga irin su Niger, ya shiga irin su Kamaru, ya shiga wato ainihin kamar gurare da yawa irin su Ghana da irin su Benin, duk ya shiga. Me ya kai musu? Shi da kansa yana cewa wa ubrizu lil jilil jadid misala, ina so in kawo mutane ƴan wannan zamanin koyin yanda wanda yake da'iya addini baya zama.
To
tafiye-tafiye za a yi kai addinin Allah inda bai je ba, a kuma wato ainihin tabbatar da zakatan waɗanda su kuma suka karɓa addini din. Wato ma'ana kenan anan ana buƙatar dan adam ya zamanto wato ainihin ya bada kyakkyawan koyi cikin tafiyar nan tasa. To watakila ɗan waɗanda tafiye-tafiyen za mu ga almajiran sun yadu a India, sun yadu a China, sun yadu a ƙasashen Turai, sun yadu a America, sun yadu a Canada, a yanzu haka akwai almajiransa a Masar. Irin su wato ainihin mutanensa da awasa ta kai shi har zuwa ga Masar, kamar yadda muka ambata shi kansa Shehu Al-Azhar da ya ga Shehu Allah ya kara masa yadda, sai ce wallahi mustaqbal din yaranmu da muke ta faduwar gaba akan yaya za a zama bayan tafiyarmu, to muna cin aminci yanzu dan mun ga akwai mai tarbiyyantar jilin da zai taso. To wannan kaga zamansa a Masar da ziyararsa ta Libya da ziyararsa ta Sudan da ziyararsa ta Tabi, duk Shehu ya ambaci wannan a cikin waɗansu rubuce-rubucensa na rihila. Amma babu lokaci yanzu, abin da ya rage mana shi ne sai mu ɗauki wani abu daga ainihin almajirin Shehu Allah ya kara masa yadda. Wato idan ana maganan dama an ce in kana son ka gane waye mutum, to gano almajirin da yayi, ma'ana waɗanda ya rena ya tarbiyyance su, ka ga yaya suka zama, shin a cikin ilimi da addini da aiki shin koma baya ne su? Sun fi damuwa da a zauna a zagi mutane ko ku a sun fi shagaltuwa da kansu? To watakila wannan za mu iya cewa in muna son magana akan almajirin Shehu sai dai mu raba abin gida biyu. Akwai almajiransa a nan cikin gida Najeriya kenan, sannan kuma da almajiransa a wajen Najeriya, banda almajiransa na ƙasarsu, almajiransa na wajen Najeriya. Za mu ɗauki samfur ɗin mutum biyu
a waje.
Misali mu ɗauki Masar.
To
ita dai Masar wato wai masu karin maganar Larabawa suna cewa wai da za a yi Ka'aba biyu. To da an yi Ka'aba guda biyu, ita Ka'abar Makka ta masu ɗawafi alhazai, ita kuma wato ainihin Ka'abar Masar ta masu ilimi. Wato ita Masar kamar nan ce Ka'abar masu ilimi, Makka can ne Ka'abar masu ɗawafi.
To can kamar wani ta duniya ce ta masu ilimi,
wato duniya ce ta masu ilimi Masar. So da haka idan kana son ka samu ilimi gangariya tatacce wanda duniya ta yadda ilimi ne, ka zauna a Masar. Za a ce to mala ai yanzu muna jin labarin Jami'atul Islamiyya, copyright ne kwafatai daga Jami'atul Azhar. Saboda haka Jami'atul Azhar wato wanda duk ya kasance ɗalibin Jami'atul Azhar ne, to zaka same shi yana da tamakkuni cikin abin da ya koya. To Masar wato tsohuwar daula ce ta ilimi. So da kake ganin kamar nan gurin kamar sansani ne ma na ilimi. To shi Allah ya kara masa da a ziyarar da ya zuwa kasar Masar akwai wani malami da ake cewa Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Misri.
To
da yaji yanda shehu yake da tunani a addini da yanda yake da tunani a tafiyar sunna da yanda yake da tunani akan mas'ala ta furu'a da fiqhu sai ce ai wannan lalle ya kamata aje a sallama a jinjina Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Misri din nan wato da suka hadu da shehu shehu ya wato ainihin tattauna da shi sai ce shehu na yadda na zama almajirinka duk abin da ya shafe ni wanda ban gane ba yanzu kai ne wanda zan tambaye ka bani fatawa
tuke da suke da ilimi
tuke suke da ilimi kuma malamin nan moyi baya tafaka duniya bi yayi rubuce rubuce da yawa dan rubuce rubucen sa na san akwai abin da ya rubuta ya ajewa addini yafi littafi 60
shi kadai
shi kadai
amma yanzu
amma tutiyar sa ni almajirin Sheikhul Islam ne da za a karanta littafin sa ulama'u tazkiyatun nafsi wato malaman da suke likitoci ne na zuciya wato an kalli ita zuciya takan yi ciwo ya Allah ce ba ta bugawa daidai ko bugawar ta yi yawa ko bugawar ta gaza ba ta raba jini a duka daidai sai a ce an kamu da hawan jini ciwon zuciya to wannan likita ne yake ganewa amma akwai ciwon da likita baya ganowa shine ciwon tsatsar zuciya ta imani to shine shi Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Misri sai dauki wannan littafin nasa kamar ya haska wa duniya ba wani wanda ya isa ya magance irin waɗannan cututtuka da suke samun zuciya na munafunci koriya ko suma ko abin da ya kamata sai malamai to littafin ya yi kokari kwarai da gaske wajen nuna wa mutum abin da zai inganta zuciyarsa wannan a Masar kenan da ire-iren suna nan da yawa amma dai shi ne ya fi shuhura sai ka tsallako ka dawo tsakanin Maghrib da Algeria da Murtaniya akwai almajiran shehu jingim a nan
a wannan ne tsukun
amma ba zan gaya maka mutum biyu akwai Sheikh Al-Mushri akwai Sheikh Muhammad Hafiz An-Nahawi shi An-Nahawi wato har yanzu akwai irin zuriyar su a raye mun taba haduwa da shi a Dakar wato idan ka ji yanda yake larabci akar makallahu ka san wato ko ba Quraishi ne yayi wannan larabcin ya isa a ce ya iya larabci ko haifaffen Makka ne kuma gashi da wayewar kai ta addini da wayewar kai ta siyasar duniya kai karewa ma dai yana Murtaniya amma special advisor ne a harkokin addini a Senegal karewa
to yana can da
an yi gyaran cin ya kan iya kafa gyaran boda
na'am
shi ko Al-Mushri idan baka karanta komai game da shi ba in ka karanta littafin sa Radu wa Asinnatil Awghadi ya isa kace kai wannan mutumin malami ne wato shi littafin Radu wa Asinnatil Awghadi wato wata mas'ala ce da ta faru a kasar Hausa ko dake ba daidai bane a taso mas'alar yanzu amma dai an dan tsokane ta yan kwanakin can to wannan mas'ala ce ta taso to da haka shi da tashi sai yayi littafi akan wannan mas'alar dan ya warware abinda wahamin da ya sami wasu daga cikin malaman kasar Hausa kuma alhamdulillahi ya warkar to duk da tinkafan sa ake ganin bujimi ne ya isa yace ni almajirin Sheikhul Islam ne
kuma ai kuma ya koyi da shehu kenan tun a lokacin a baya idan wani abu ya faru sai mai da shi littafi
to har abin da faru kenan kware da gaske to wannan shine abin da ya faru so da aka madauki Sheikh Muhammad Al-Hafiz Al-Misri madauki Sheikh Muhammad Al-Hafiz An-Nahawi madauki Sheikh Al-Mushri a waɗannan almajiran sa to yanda ga waɗannan bujiman almajiran sun sallaba wa shehu to alama ce ta shehu ba a banza kawai ya zama haka ba lalle akwai wani abu a ƙasa wannan mu dauka a waje kenan to in muka dawo nan cikin gida Najeriya shi kuma sai mu zuba ido mu gani su wane ne almajiran shehu watakila ba za mu iya gane su wane ne almajiran shehu ba sai idan mun bibiyi abinda muka iya gani wanda ka'ida ta ilimi ta bar mana wanda mu a matsayin mu na almajirai wato shine zamu iya gane cewa an bar mana wani irin gado mai tsada shine gado mai daraja akwai wani gijigijin malami da aka yi da ake ce da shi wato a Sheikh Abubakar Abdullahi
mijin yawa
eh malam mijin yawa da ake ce da shi na bakin ruwa ba to shi malam mijin yawa na bakin ruwa wato ba za ka iya gane wato ainihin yanda yake ba sai idan kaga abin da ya rubuta ya ajiye. Misali akwai wani littafi nasa mai tsada mai kyau wanda aka fi sani da suna Sulamud Dirayati wa Fitahu Babil Wilayati. Wannan littafin ya tsokani abubuwa da yawa waɗanda ake buƙatar dan adam ya zamanto yayi ado da su cikin rayuwarsa ta addini. Wato shi wannan littafi na Sulamud Diraya wato ba wai wani littafi ne wanda zaka ganshi kamar mai yawa ba, a'a Rajazi ne yayi shi. Shi Rajazi din nan wato Rajazi ne wato awake shi amma ya kai baiti 400 ko fiye da haka nan. To shi Malam Abubakar mijin yawa abin mamaki ya rasu shekara ta 1946 ya rasu. Shi wannan littafin nasa wato ainihin kamar Sulamud Diraya da za a samu lokaci a ce shi kadi za a karanta a wannan gidan rediyon a ga abin da shi Malam Abubakar mijin yau ambata a cikin Najaji. Amma dai kadan daga ciki za ka ji inda ya tsokani wata mas'ala mai ban mamaki. Mas'alar nan tasa wato ainihin shi ne wai shin wali da ake cewa wali, wali shin wali ba zai iya yin kuskure ba? Sai ce a'a. Ta ya za mu gane wato wali wato zai iya yin kuskure? Sai ce walaysa min shartil wali ismatu bal sharduhu alla taduma zallatu wal ismatu lil awliya'i ardun lil anbiya'i wasfu zatin tufarabu. Yake ba sharadin wali ne ya zamanto ma'asumi ba, a'a sharadin wali kada tuntuban sa yayawa, ma'ana kar a ganshi yana yawan sakewa wajen yin aikace-aikacen da za su bar masa da mutunci. Har aikin da zai zubar da mutunci to koda halali ne to wali kar a ga yana yin wannan. Yace domin shi wato ainihin isma cikin haƙƙin annabawa sharadi ce.
Kurum.
Cikin haƙƙin annabawa isma sharadi ce. Amma cikin haƙƙin waliyai arabi ce bujirowa take. A iya samun sa yayi tayin daidai yayi tayin daidai yayi tayin daidai. Kaga dai ta bujiro kenan. Amma a ce wai sifar sa ce haka, a'a.
Ba wani sai annawa.
Shi yasa yabi wato kaidan ta ake cewa al-kamalu lillahi wal ismatu li anbiya'ihi. Kamala ta Allah ce. Kariya ga barin kuskure ba kowa sai annabawa. Saboda haka idan ka ji mutum yana cewa wali ba zai kuskure ba sai mu ce da shi algafata malam. Malaman mu magabata irin su Malam Abubakar mijin yawa sun ce da mu a'a ba sharadin waliyi ne ya zamanto ma'asumi, a sharadin sa kada zallarsa ta yawa. To a cikin littafin yana magana cewa idan mutum yana so ya zamanto ya samu cikin zirin babin wankin zuciya to sai ya kawo waɗannan sifofi. Yace ya arifu malil habaratil aliyya min husni adabil lahazakiyya mumtasikan bi zahiri shari'a muntahijan manahijat tariqa yatba'u mali shar'i an adabi fi zahiri sunnati wal kitabi yamili fil umuri aina mala mujtahidan yajulu haythu jala. Wai abin da yake sha'awa da tafin idan dan adam yana so shiga cikin zirin bayin Allah da mu muka sani shine lalle sai ya san abinda yake tare da hadara ta Allah na haƙoƙi, ya san wani irin ladabi zai yi wa wannan hadara ta Allah dan ya samu tsarki. Ya zamanto me zai riko da yace mumtasikan, yana mai rike bi zahiri shari'a da duk abin da shari'a ta ci a aikata. Ko ya rike wannan kankan muntahijan, ya kama hanyar manhajar tariqa, manhaji na malaman tariqa wajen suluki da shiga cikin tafiyar bayan Allah. Me zai yi bayan wannan? Yace muhtaliyan bihliyatil haqiqa mujtaliyan anwaru halbarika. Wato ma'ana ya zamanto ya himmantu wajen ina zai sami wato ainihin kadaitaka ko ku ainihin fitar da komai ba Allah ba daga zuciyarsa. Sannan ya zamanto yana mai neman haske daga Allah madaukakin sarki. Anan me zai bi? Yace ya tabu umali shari'i, sai ya bibiyi abin da ke cikin shari'a an adabi na ladubba fi zahiri sunnati wal kitabi, a zahirin abin da alqur'ani ya koyar da sunnar manzon Allah ta koyar. A rayuwarsa yamili fil umuri aina mala, ya karkata duk inda shari'a ta karkata. Mustahidan kuma yayi kokari iyayensa ya julu haifu jala, ya zagaya inda shari'a ta zagaya. Kar kenan Malam Abubakar mijin yawa a rubuce-rubucensa a cikin Sulamud Diraya ɗinsa ya kawo mana wannan. Akwai wani tsafi nasa da ake ce da shi annafar rahmaniya bi zikiri shurudi wa auradi a tariqa tijaniya akwai littafin sa Masharabul Ifbali, akwai littafin sa Tahsilul Fakhiri, fi Khatimi Kitabi Al-Jawahiri, fi Manaqibi Khatimi Al-Akabiri, akwai littafin sa Miftahul Jada, fi Zikr Muzati Misbahul Huda, to littafin Rajazi ne cikin baiti 731, sannan akwai littafin sa da ake ce da shi Raudatul Amani fi zikir ashabi a Sheikh Tijani, akwai dai rubuce-rubuce akalla sun kai guda 18
nasa
waɗanda suke nasa ne a cikin su waɗansu suna shafar abin da ya tarbiyanci muridi da abin da ya kama da shi a cikin su akwai wani abu zai shafi mas'ala ta addini ya wasu ainihin mu'alajarta wani abin sai ka samu kamar kasida ce wani abin sai ka samu kamar yana nuna hanyar da ake bi a samu haske so da haka shi Malam Abubakar mijin yau bakin ruwa Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin duk abin da yake da shi dinnan tunkafan sa ni almajirin Shehul Islam ne Allah ya kara masa yadda wannan kenan almajirin sa na biyu akwai wani gijigijin malami da aka yi ana ce da shi a Sheikh Muhammadu Rabi dan Tinki mahaifin Khalifa Ishaq Rabi'u
to
wanda ya rasu a shekara ta 1959 a wannan shekarar ya rasu shi wato ainihin Sheikh Malam Gwani Malam Rabi dan Tinki wato ainihin mutun ne wanda yake yayi shuhura da alqur'ani sai a ce ayya alqur'ani kadai misali wanda bai san shi ba zai ce ya iya tsayawa amma Shehu Malam Rabi'u Allah ya kara masa yadda yana da rubuce-rubuce da ba alqur'ani kadai ba akalla sun kai guda 13
wanda ya rubuta
da kansa na farko akwai littafin sa da ake ce da shi Jami'ul Manafi'i fi muqri'i al-Imam Nafi' wato littafi ne da ya rubuta akan yanda asalin riwayar Imam Nafi'u take kamar da tarihin ta da zuwanta da rassanta da abin da take korowa da haƙoƙin da take bukata a dabbaka wajen fitar da harafai har ma wani mutum ya rubuta akan ta yayi rubuta rubutun sa na digiri na uku wato ainihin akan ta ya kuma samu doktora a Sudan akwai littafin sa na biyu Adiyatul Bari shi kuma littafin yana magana akan ladubba na wato ainihin mai karatun alqur'ani akwai littafin sa Hidayatul Rahmani fi Tajwidir Rahmani shi ma yana magana akan tajwidin littafin Allah madaukakin sarki akwai littafin sa Mu'inatul Ikhwani fi Addi Muwaqif Ayatul Qur'ani wato inda wato ainihin alqur'ani yake da ayoyi ko kafi wannan littafin a iya wannan hidimar yawa akai wannan littafin
hidimar ta mahaifin
shi Khalifa Sheikh Ishaq Rabi'u akwai littafin sa na biyar Fathul Bari fi Sharhi Muqaddimati Ibnul Juzuri wato kamar kyautar mai kyauta akwai littafin da aka fi sani da littafin juzuri na tajwidi to kaman sharhi yayi masa dan ya fito da waɗansu abubuwa da suke da wato ainihin kamar sun shiga lungu saboda ƴan uwa almajirai akwai littafin sa Fathul Manan wanda littafin wato kamar shi yana magana ne akan budi da Allah yake yi wa bayi cikin abin da suka rike na ibada sa musamman littafin Allah madaukakin sarki akwai littafin sa na bakwai Fathul Ali fi ahkami sujudi tali wato ma'ana a cikin abin da ya shafi sujuda wato ainihin kamar wato sujud na alqur'ani da abin da ya kama da shi wato akan ne wannan littafin akwai littafin sa Murtaka Sa'im shi kuma wato kamar yayi shi ne saboda masu yin tahajjudi idan an dauko daga gu kaza zuwa gu kaza ayi ruku'u a raka'a ta farko ruku'u a raka'a ta biyu ruku'u a kaza ko kuma masu yin khatama da wato ainihin alqur'ani tsawon ramadan to akan wannan wato ainihin kamar ya tsara musu kamar wato kamar wani curriculum ne za a dinga bi wajen dabbaka abin da ake bukata a dabbaka akwai littafin sanatara wato ainihin Qani'atul A'da'i wato wannan kamar wani ka san mutum ya taso sauya sai ya ga wani ya damu da shi ko kuma kullun duk abin da ya rubuta ya aika ko abin da ya fita ne sai wancan mutumin ya tokare ce ba haka bane to shine wannan littafin nasa Qani'atul A'da akwai littafin sa Mas'adu Saliki shi wani Mas'adu Saliki littafi ne da ya shafi yanda ake gyaran zuciya amma babban maganin zuciya karatun alqur'ani
wato dai wannan aiki ne saboda ko karatu qur'ani
yanda zai gyara zuciya amma kuma a ciki akwai abubuwa na ilimai da yawa misali sai ya gaya maka bambancin da ke tsakanin malami da arifi
to
zaka ji idan shi malami ta ce iyaka na abudu arifi sai a iyaka na sta'inu to shi iyyaka na'budu wannan maqamul alimi ne, amma iyyaka nasta'inu wannan maqamul arifi ne. Shi wannan gare ka muke bauta, in ka gare ka muke neman taimako, to ai ba za ka nemi taimako ga wanda ba kai wa bauta ba, saboda haka wancin yafi wannan umumi. To altafin ya ambaci wannan, akwai kasidar sa sayyidu sha'iki wato wanda zamu abake shi, sannan akwai altafin sa haqqu tilawa wato shi ne 13. To a cikin wannan littafin wato ainihin na shi Mas'ud Saliki, shi Sheikh Malam Muhammad Rabi dan Tinki, yana wato ainihin fadin abinda na ambata dazu cewa iyyaka na'budu maqalul alimi, iyyaka nasta'inu qaulul fahimi, wal alimu dalla 'alal a'mali, wa 'arifun arwiyatul a'mali, wal farqu baina 'arifin wa 'alimi mayyazahu lana ul makarimi. Wato yake cewa in kaji an ce iyyaka na'budu, to wannan shine fadin alimi, amma iyyaka nasta'inu wannan magana arifi ce, saboda haka shi alimi sai ya ga ya aiki yake, shi kuma arifi a yana son kada ma ya gano aikin, ai aikin amma kar a gano shi,
to
ma'ana ai aiki ba shi da wani abu sai dai dace daga Allah, saboda haka kar ma ka yadda ka gano aikin ka. Saboda haka faru bambanci dake tsakanin malami da arifi, mai yaga hula na ulul makarimi, wato ulul makarimi wato ainihin sun bambanta mana wato ainihin shi wannan. Saboda haka wannan yana gwada mana cewa Sheikh Malam Muhammad Rabi dan Tinki, Allah ya kara masa yadda, duk da tinkafan nan nasa da yanda ya zama tubu jimin malami, in aka tambaya shi ake cewa ni almajirin Sheikhul Islam ne, Allah ya kara masa yadda, kuma mamaki ya je ziyarar sama ya dawo a hanya kafin a zo Kano ya rasu, amma li ba maku kabarin sa har yanzu yana can,
to
radiyallahu ta'ala.
To ma sauraron mu duba da ni na lokaci, anan zamu ga labarin wannan shiri a wannan mako, babban malami da tabi sani dalla, babban malami a jami'ar horar da malamai da ke nan Kano, babban liman masallacin Sheikh Ibrahim Yas dake gidan ka, malaka assalamu alaikum sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah ya saka wani kiran wannan shiri da alkhairi.
Ni ne na gutu shi wannan shiri, ni rabo ku musu nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alayhi salatu wa salamuhu yakunu imani fi shu'uni ma